muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Alal FM da kuma Niya. Sai tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma shirinmu don kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da yammacin wannan rana ta Laraba 27 ga watan Nuwambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da abokiyar aiki na Madina Dahiru Mai Shanu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shirye a wannan safiyar tamu. Amma kamar mu tsandima, bari Madina ta fara mana da kanin labarai.
Wani rahoto ya bayyana cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump ya saki kusan dala miliyan 400 na tallafin kayan soji ne bayan da ya gano cewa batun ya fito bainar jama'a. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar wata girgizar ƙasa da ta afkawa kasar Albania ya haura zuwa 25. A Bangladesh kuwa wato kotu ta yanke wa wasu mambobin wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama su 7 hukuncin daurin rai da rai.
To kana labaran kenan, za ku ji cikakkun labarai. Kana kuma idan muka shiga cikin shirin za ku ji rahotanni da muke da tafe da su. Wai ana iya cewa gudun talauci bayan kammala wa'adin gwamnoni ko shugabanni ke sa su yin dokar biyan su wa'insu makudan kudade har bayan ransu.
Na diba na gani ba sha'awa ta bane ko ba na ba mulki in karbi wani abu daga hannun gwamnati.
To za ku ji cikakken wannan rahoto. Har yau dai ana iya cewa cin zarafin mata yana ƙara ta'azzara a faɗin duniya. Ko me ke kawo hakan?
Saboda malami mai ba da tarbiyya, malamin jami'a, yana nuna ma ɗalibai ta cewa ta yi ƙoƙari ta same shi don ta ci gaban karatunta. In ba haka ba zai iya ƙara ta jarabawa.
To duk muna tafe da cikakkun waɗannan rahotanni wanda muke kuma tafe da labaran duniya. Daga bisani za mu kawo muku shirinmu na himma ba ta garago. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar take wuni a yau.
Adadin waɗanda suka rasa rayukansu yayin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa ƙasar Albania a jiya Talata ya haura zuwa 25. Wannan ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ƙasar ta taɓa fuskanta cikin shekaru 30. Masu aikin ceto dai na can na ci gaba da ƙoƙarin nemowa da kuma kuɓutar da mutane a yayin da mazauna yankin da dama da suka tsira suka samu mafaka a sansanonin da aka kafa musu. A cikin waɗanda suka rasa rayukansu dai akwai yara da dama da kuma mutum 13 daga birnin Durres da 7 daga lardin Tumain da kuma mutum 1 daga lardin Kurbin. Sannan gine-gine da dama sun ruguje a biranen na Durres da Tumain. Prime Minister ƙasar Edi Rama ya ce ya ayyana yau Laraba a matsayin ranar zaman makoki a duk faɗin ƙasar. Haka kuma ya ce a yau za a fara nemowa waɗanda suka kwana a filin Allah wuraren da za su iya zama. Wata kotu ta musamman da ke ladabtar da masu aikata laifukan ta'addanci a ƙasar Bangladesh ta yanke wa wasu mambobin wata ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama su 7 hukuncin rai da rai bayan da suka kai hari a wani gidan cin abinci a Dhaka wanda ya yi sanadiyar asarar rayukan mutum 22. Yawancin mutanen da suka rasa rayukansu dai 'yan ƙasashen waje ne. Bayan yankewa mambobin kungiyar wannan hukuncin, masu shigar da ƙara sun shaida wa manema labarai cewa an yi bincike kuma an gano cewa su suka aikata laifin. sai dai kotun ta wanke mutum na takwas da aka yi zargin cewa shi ma yana da hannu a shirya harin. A ranar 1 ga watan Yuli ne mayakan na kungiyar Jama'atul Mujahideen suka afkawa wani gidan cin abinci a birnin na Dhaka, suka kuma kama masu aiki a wurin, daga baya suka kashe su. Wani rahoton da jaridar New York Times ta fitar ya bayyana cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sake kusan dala miliyan 400 na tallafin kayan soji ne bayan da ya samu labarin korafin da wani mai kwarmata bayanan sirri yayi kan dangantakarsa da kasar Ukraine. Rahoton ya bayyana mutum biyu da suka san da lamarin, tare da cewa lauyoyin fadar shugaban kasar ne suka sanar da Mr. Trump game da korafin a ƙarshen watan Agustan da ya gabata. A yayin da suka yi nazarin ko ya kamata su aika wa majalisar kasar da lamarin, abin da ya haifar da yiwuwar binciken tsiga shugaba Trump kenan. Wanda ake yi a yanzu a bainar jama'a ƙarƙashin jagorancin wasu kwamitocin majalisar wakilan ƙasar mai rinjayen 'yan Democrats. Mr. Trump dai ya sha musanta zargin da ake masa na cewa ya aikata ba daidai ba a yunkurin da ya yi na neman taimakon wata ƙasar waje domin amfanin kansa. To jama'a, kada ku sha'afafa, kuna shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya karbi bakuncin shugabannin kungiyar Taliban inda suka tattauna kan yadda za a samar da maslaha game da yakin Afghanistan. A wannan zama da aka yi, tawagar kungiyar ta Taliban ta samu jagorancin kakakinta Mullah Abdul Ghani Barada da mataimakin shugaban da ke kula da fannin siyasa da kuma shugaban kungiyar a ofishinta da ke Qatar. Wannan dai shine karo na biyu da jami'an kungiyar ta Taliban suka yi tattaki zuwa Tehran, babban birnin Iran, tun bayan rugujewar matsayar da aka cimma da Amurka a watan Satumba. Haka zalika, zaman ya wakana ne mako guda bayan da hukumar tattara bayanan sirri ta Amurka ta yi zargin cewa Iran na ci gaba da tallafawa kungiyar da kayayyakin soji, abinda wasu ke ganin yunkuri ne na sukar tasirin da Amurka ke da shi a Afghanistan. A ƙarshe kuma, wasu kamfanonin dillancin labarai na yammacin duniya da ke watsa labarai da harshen Persia sun caccake ƙasar Iran bisa yi wa 'yan jaridanta da ke ƙasashen Turai da kuma Amurka barazana. Ta kuma zargi Iran da yi wa har ma da 'yan uwan 'yan jaridan da ke zaune a Iran barazana. A cikin wata sanarwar da aka aika wa sashen Persian na muryar Amurka, wani mai magana da yawun BBC ya shaida cewa akwai karuwar barazana kan ma'aikatan sashen Persian na BBC da kuma 'yan uwansu tunda suka fara watsa labarai kan zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka mamaye Iran a ranar 15 ga watan Nuwamba. A cikin 'yan kwanaki kaɗan ne dai gwamnatin ƙasar ta yi ƙoƙarin hana zanga-zangar, wadda aka fara sakamakon hauhawar farashin man fetur a yayin da ƙasar ke fama da koma bayan tattalin arziki. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana cewa jami'an tsaro a Iran sun kashe aƙalla masu zanga-zangar 143 a yayin da lamarin ya auku.
Gaida Madina Dahiru Meshanu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. To daga labaran na duniya, bari mu shiga taskar rahotannin namu. Abin tambaya a nan shine, wai gudun talauci ne ke sa gwamnoni ko shugabannin ƙasa yin doka wadda za ta sa a dinga biyan su zunzurutun maƙudan kuɗaɗe ko bayan sun kammala wa'adinsu? A 'yan kwanakin nan ne dai tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya rubuta wa gwamna mai ci wasiƙa da cewar ba a biyan sa haƙoƙinsa. na kuma samu zantawa da gwamna mai ci ne yanzu wanda ya mun bayani akan dalilan da yasa ya rattaba hannu akan wata doka da ta hana a dinga ba ma tsofaffin gwamnoni wani abun masaruhi bayan sun kammala aikin su.
Kamar da ka sani, jihar Zamfara jiha ce wadda tana fama da kalubale na ababe da dama. Don haka kodin na hau mulki na yi alkawali cewa zan tabbatar da adalci da gaskiya a wannan jiha din. So na diba na gani ba sha'awa ta bane ko ba na ba mulki in karɓi wani abu daga hannun gwamnati, domin duk wani rufin asiri da Allah kiwa ba ya yi man ba zan koma baya ba, ina neman abun da ya kamata a ba talakawa ko a ba ma'aikatan gwamnati da suka rasa aikinsu, in ce kuma ni sai an bani. Ni ina ganin ban wa kaina adalci ba idan na yi ma jihar Zamfara haka. To a bashi tsohon gwamna ya rubuto man takarda na gada cewa wannan bai dace ba, a ce har irin wanda ya yi gwamna shekara takwas ya dawo kuma kudin da ya kamata a wa al'ummar ƙasa aiki a taimaki bayan Allah a taimaki ɗalibai da sabarin da ba su da aiki kuma a kwashe a ba gwamna na gabe dace ba libbiɗi majalisa su yi wannan ƙuduri, domin wannan shi ne cigaba na jiha. Kuma idan ana samun shugabanni muna yin haka, to za a tabbatar da gaskiya a ƙasar Najeriya, kuma Najeriya za ta zauna lafiya, saboda ba maganar cuta ko yaudara ko kuma cin haƙƙin talaka.
To baka ganin wannan al'umma da dama za su gan shi kamar wani bita da ƙulli ne tunda ai an saba yi a can shekarun baya, ko gwamna wanda ya gama kamun shi wannan tsohon gwamna da ya rubuto maka wasiƙa shi ma ana biyan shi, jama'a za su ga cewar wannan kayi ne da ƙila da wata manufa.
Ai ba maganar manufa, duk wanda ya san matolla ya san matolla na da rai a asirin Allah. Ni ba na da bukata kuɗin, to tunda ku ba na da bukata ai ba dole ba ne. Don haka gara kawai ni in san da cewa na cire wannan haƙƙi, ta rage ga duk wanda zai kallo na da wata manufa, ya yi ni na san don Allah ni kuma ba ni da bukata kuɗin.
To ana gani akwai takun saka tsakaninka da shi tsohon gwamna.
Takun saka na me, ya yi gwamna shekara takwas ya tafi, don haka yanzu ba shi ne gwamna ba. Ni Allah ya ɗauka ya ba ragama wannan mulki na wannan jiha, don haka ba wata takin saka zan yi. Ko da ya shiga siyasa ya isko ni gidan siyasa, na riga shiga siyasa, na riga shi wannan gwamnati, don haka ba wani maganar takin. To nan zan yi tun da yanzu ba gwamna ba ne.
To akwai wani bidiyo da ke yawo wanda yake nuna cewar ka ce duk randa ya kasance ya sake shigowa jihar Zamfara aka yi tashin-tashina, za ka ainihin tafi da kanka don kama shi domin kai shi gidan kurkuku. Me yasa kai wannan kalamai?
Saboda kamar da ka sani, ko da na karbi wannan mulki na wannan jiha tana cikin tashi-tashi hankali. Duk safiya ana kashe al'umma mutum 100 mutum 200, akwai lokacin da aka kashe wajen mutum 350 wata karamar hukumar mulki ta tsafi cikin wani kawai. Don haka da ni zo, Allah taimake mu da jami'an tsaron da muke da su suna kokari, Allah taimake mu muka samu sauki da kuma shawo kan waɗanda ke da tashi-tashi hankalin nan, aka zauna da su lafiya. Nista kwamiti ya yi bincike, kwamitin nan da ya yi bincike mun ba da aihuwar takarda. Akwai da yawan su lokacin da aka gayyace shi ma ya huskanci wannan kwamiti ya ƙi ya tafi, kuma ya hana duk wanda ya aiki da shi ya huskanci wannan kwamiti. Amma duk wani tsohon gwamna tun daga Yarima, Mamuda da mataimakin shi kanshi Abdulaziz ya je ya huskanci wannan kwamiti, kuma ya ba da tashi gudunmuwa. Amma shi tsohon gwamna ya ƙi zuwa, ya ƙi barin yaran shi da ake tumuwa su tahi a wannan su huskanci wannan kwamiti. Don haka wannan shi ya nuna cewa akwai rina a kaba, sannan kuma shi ya nuna cewa duk abubuwan da ake ba su damu ba. So kaga bai yiwuwa yanzu mun samu kwanciyar hankali, kuma su taho cikin jiha suna tada hankali. Duk lokacin da ya shigo jihar Zamfara za a ga cewa kafin ya shigo lafiyar mulau, kowa yana da labari, ko ku 'yan jarida kuna labari, jihar Zamfara ta zauna lafiya. Amma duk ya shigo ya fita sai ka samu wata fitina. Don me?
To Alhaji Bello Muhammad Matawalle, gwamnan jihar Zamfara kenan. Daga jihar ta Zamfara sai birnin tarayya Abuja, inda abokin aikinmu Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana rahoto akan muhimmancin mutunta mata, wanda yanzu haka cin zarafinsu ya zama ruwan dare a ko'ina a faɗin duniya. Nasiru, gare ka.
Hukumar hana fatocin mata da yara ta Najeriya NAFTIP ta kaddamar da wani kundi da za a rika rajistar waɗanda aka samu da aikata fyaɗe da sauran lamuran fasikanci.
Now with the sexual offenders register. We have names. It's a name and shame.
Register dai za ta zama muhallin da za a rika jera sunayen waɗanda aka samu da wannan mummunan laifin. Don ko dai ba yi musu hukunci mai tsanani karkashin dokokin Najeriya ba, ya zama kowa zai san su don yin taka tsantsan da su. A bayanin shugabar hukumar ta NAPTIP, Julie Okadoli.
There are steps that we all as individual can take to end all forms of abuse, and this include challenging demeaning and degrading references to women.
A matsayinmu na ɗaiɗaiku akwai matakan da za mu ɗauka wajen yaƙi da cin zarafin da suka haɗa da daina ɗora laifi kacokan kan mata, daina ɗora laifi kan waɗanda aka ci zarafinsu, koyawa yara maza kare mazantakarsu ta hanyar mutunta mata, da kuma in mun ga cin zarafin mu sanarwa 'yan sanda ko jami'an yaƙi da wannan fasikancin.
Call the police or contact the sexual and gender-based violence response team in your state.
In ji babban mai shigar da ƙara na Najeriya Dayo Afata a wajen ƙaddamar da rajistar da ya je a madadin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo. Aisha Zakari Yasmin da ke sharhi kan lamuran mata da yara ta yi marhabin da rajistar da buƙatar tsayin daka kan muradin.
To zai zamana mun ɗinke gari kenan, an je ta ɓangaren gargajiya, an ba wa masu unguwanni, an ba wa shugabannin kotu, sannan an ba wa 'yan sanda. In mutum mai tunanin yi ne to ba zai tunani ba, saboda yana tunanin ba zai tsira ba. Na wani lokacin abin da yake kawo mutum ya yi laifi shi ne tunanin in ya yi zai tsira. Ai mutum in ya samu kansa a wannan rijistar to ba tashi ta kare, saboda ko ya tashi zai fita kasar waje ne, akwai boda ta ruwa, boda ta hanya, da kuma boda ta jirgin sama. Wannan rijista za ta zama na tana ko ina, to ko zai fita kasar waje ne, to fa da wannan abin a ikansa. Kuma yanzu da abu kuma yake a yanar gizo, to ko ina je a duniya ma ba zai gudu ba. Zuna haka a Najeriya ba shi da mafita, a kasar waje ba shi da mafita. Zuna haka kaga in mutum bai bari dan Allah ba zai bari dan dole.
Shi ma matashi a arewacin Najeriya Anas Danna ya ba ya ce al'adun jama'a kan samar da garkuwa ga masu aikata fyaɗe da sauran lamuran fasikanci.
Saboda malami ne ba da tarbiyya, malamin jami'a yana nuna ma ɗaliba ta cewa ta yi kokari ta same shi don ta ci gaban karatunta. In ba haka ba zai iya kara ta jarabawa, ko an kai kotun ba komai, zai kwana biyu a samu abu a ba jami'an tsaro ko alƙali mai shari'a zai kwaci shari'a. Mutunan da aka samu da fyaɗe a yi mishi doka ko ta a ce a sarkahe shi ko ta a yi mishi hukuncin kisa.
Yin fyaɗe dai ya zama ruwan dare a Najeriya, da hakan ya sa kiran kawo dokoki masu tsanani don hukuncin gani ga wani. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida sarkin yaƙi Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. To jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin shirin himma ba ta garago. Ni Abdulaziz Adli Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa nan muryar Amurka. A wannan makon muna tare da bakuwar mu barbakuwar tamu ta gabatar da kanta.
Suna na Briska Das. Briska Das ne daga Kwalumfashi, Katsina State nake. O da yake ina nan rabi da rabi, baba na dan Kwalumfashi ne, uwata kuma ta fito daga Bauchi, Bauchi kuma a Das. Aure kuma ya kai ni Das.
To Briska, yanzu a takaice za mu tambaki shekarar ki nawa a nan Amurka?
To zan ce shekara ta nawa a Amerika, wannan karan dai shekara ta ɗaya kenan, amma tun daga shekara 1983 na fara zuwa Amerika, lokacin da mai gida Allah ya bashi zarafin zuwa Amerika ya zo ya yi karatu a Columbus, Ohio. Mun fara zuwa Amerika tun 1983 a zo da ɗan yaro na farko, lokaci yana da shekara 1 da wata 9. Aka zo Columbus, Ohio, aka haifi na biyu a wurin. To bayan zaman mu, mai gida ya gama makaranta a zauna, sai kuma Allah ya ma mahaifin shi rasuwa, sai ya zama dole da yake shi ne kaɗai namiji a cikin gidansu, ya ga dole shi ya koma gida. Shi ne muka koma gida. Ya zo karatu a kan matsayin malami, karanta education, amma da ya koma ya gama bautar ƙasarsa, sai ya bar layin malintan kuma ya shiga aikin immigration, wanda ta dalilin haka mun yi yawo garuruwa da yawa a cikin kasar Najeriya.
To a takaice dai dalilin karatu shine yasa kuka zo na Amerika?
Dalilin karatu shi ya fara kawo mu kasar Amerika.
To zuwa yanzu malama das kun samu kun yi wani karatu a nan Amerika ko wani nasarori kuka samu ko zance ko aka sai haka?
Eh to ba zan ce na yi waɗansu makaranta ni da kaina na ranta makaranta ba, sai dai irin kwasa-kwasai da za ka yi nan ka yi can, amma ka cika jami'a ko wani abu ba ka yi ba saboda ka san matsalar garin nan, ga yara dole ka zauna ka lura da yara, kuma mai gida na makaranta dole ni in zauna in lura da gida shi ya ci gaba da makaranta. To haka muka yi saboda ba a hada taura biyu a baki.
Haka nan ne. Ya kuka ga rayuwa a nan Amerika?
Rayuwa Amerika, farko da na fara zuwa Amerika nan 1983 da na ce, sai na ce ana ce Amerika Amerika, da na zo sai na ga kai Amerika ma ba yadda nike tsammani take ba take. Sai abin ya bani mamaki. Mutane suka yi can wani damuwa kaman Amerika nan wata aljanna ce daban da mutane suke mutuwa akai, amma ni bai mun irin haka a ce kai wani abu ne da ya zama in ba shi ba rai ba.
Kamar wani abin a zo a gani ko?
Yauwa, bai mun kama haka ba. Sai dai kawai dai akwai bambance gaskiyan kenan, ta dalilin kaman wajen asibiti, wajen wuta, ruwa,
karatu,
kuma karatu, lafiyar jiki duka, gaskiyan akwai bambanci. Amma yanayin su gine-gine da kuma tarbiyya, sai na ga kaman musamman tarbiyya kaman mu muna da da'a sosai-sosai fiye da yanda take a nan.
Ce wace shawara za ku ba wani matashi ko wata wadda take so ta bar yankin nata, kasuwanci, iyalai ko wani abu don zuwa nan Amurka? Wani shawara za ku ba irin wannan mutane wanda suke buƙatar zuwa ƙasashen Turai, kama musamman ma in ce a nan Amurka?
Eh to, idan karatu ya kawo mutum kana so ka ƙara hikima, yana da kyau ka zo. Amma shawara da zan ba shi ne, idan ka zo mutum ya yi ƙoƙari, Allah ya kawo shi nan ɗin, kada ya manta, muka ce kowa ya bar gida ya bar shi. Al'adarmu, tarbiyyarmu, da'anmu, kada mu manta da shi, domin babban abin da yake faruwa da mutanenmu shi ne idan an zo nan sai a ɗauki al'adar nan gaba ɗaya a watsar da gida. Aka gaba Haushe Hausa ma ba a yi ma a gidansu. Aka gaba Yarbanci ma ba a yi a gidansu, yaransu ba su san komi ba. Ɗansu yanda suka zo sun zo ba za su taɓa koma a gida ba, yaransu ba su san gida ba, ba su san dangin gida ba, ba su san al'adun gida ba. To wannan babban asara ce sosai. Idan ka zo, Allah ya kawo ka har ka kafa iyali, ka tabbata cewa in ma baka kai yaranka kowace shekara gida ba, ka tabbata bayan shekara biyu ka kai yaranka gida, su san gida, su san al'adun gida, su san abincin gida. Nan komai daɗin Amerika, gida ya fi. Kowa ya bar gida fa gida zai bashi. Al'adarmu da tarbiyyarmu daban take. Ya kamata kada mu manta da wannan kwarai da gaske.
To, mun gode kwarai Briska Das, yar asalin ƙasar Najeriya da ke nan jihar Maryland da ke ƙasar Amurka. Mun gode da ba mu damar tattauna tare da ke a cikin shirin namu na Himma. Ba ta da gona, ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC.
To a gaida Abdulaziz Adili Toro da wannan shirin nashi. Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia, inda agogon muke cewa yanzu karfe 10:24 na sanyin safiya. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
A yau saƙonmu na farko ya fito daga Usman Shitu. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na shigo filin ne domin in jinjina wa gwamnatin jihar Zamfara, ƙarƙashin jagorancin gwamna mai daraja Honorable Bello Muhammad Mutawalla Maradun, da majalisar dokokin jihar Zamfara akan matakin da suka dauka na soke dokar biyan tsofaffin gwamnati fensho. Hakika wannan mataki yayi daidai kuma hakan wani abu ne abin ayaba. A don haka tsohon gwamnati Abdulaziz Yare Abubakar sai ka fara dandana irin halin da kake jefa yan fensho a jihar Zamfara a ciki. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Gwani manajan bulo da Masak dake jihar Bannan Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Tabbas jamhuriyar Niger ta kawo babbar ci gaba ga al'ummar kasar ta game da matakin sauya taken kasar daidai da al'adunta. Allah ya sa a dore. Amin. Sako na gaba na hadin gwiwa ne daga Alhaji Umar Forever da Adam A Adam Gashuwa. Sun ce fatan alheri ga VOA Hausa. Rashin mutunta yarjejeniyar dokar kasa da kasa da kasashen Benin da Niger suka yi da walakin goro amiya. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Abubakar Sadiq Belal, jihar Adamawan Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. A yau ina son ku bani dama domin in yi kira zuwa ga gwamnatin tarayya da kuma ta jihar mu Adamawa akan matsalar rashin kyawun hanyoyi da garin mu Belal ke fuskanta. A gaskiya hanyoyi sun lalace matuka. Muna kira da gaggawa a gyara mana su. Sako na karshe ya fito ne daga Namairu Umar Makera da Salihu Isa Fana Kebi. Suka ce muna mika sakon jajantawa zuwa ga al'ummar kasar Congo game da iftila'in ambaliyar ruwa da ta afka musu. Da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, waɗanda suka yi asara kuma Allah ya maida musu da alheri. Amin.
Wasikun masu wararen mu kenan da Aishatu Sule ta karanto muna. Yanzu kuma barin ba Madina dama.
Adadin waɗanda suka rasa rayukansu yayin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa ƙasar Albania a jiya Talata ya haura zuwa 25. Wannan ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ƙasar ta taɓa fuskanta cikin shekaru 30. Wata kotu ta musamman da ke ladabtar da masu aikata laifukan ta'addanci a ƙasar Bangladesh ta yanke wa wasu mambobin wata ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islam su 7 hukuncin rai da rai bayan da suka kai hari a wani gidan cin abinci a Dhaka wanda ya yi sanadiyar asarar rayukan mutum 22. Wani rahoton da jaridar New York Times ta fitar ya bayyana cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump ya saki kusan dala miliyan 400 na tallafin kayan soji ne bayan da ya samu labarin korafin da wani mai kwarmata bayanan sirri ya yi kan dangantakarsa da Ukraine. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya karbi bakuncin shugabannin kungiyar Taliban inda suka tattauna kan yadda za a samar da maslaha game da yakin Afghanistan. A ƙarshe kuma wasu kamfanonin dillancin labarai na yammacin duniya wato na yammacin duniya dake watsa labarai da harshen Persia sun caccaki kasar Iran bisa yi wa ƴan jaridanta dake kasashen Turai da kuma Amurka barazana. Ta kuma zargi Iran da yiwa har ma da ƴan uwan ƴan jaridan da ke zaune a Iran barazana. A cikin wata sanarwar da aka aika wa sashen Persian na muryar Amurka, wani mai magana da yawun BBC ya shaida cewa akwai ƙaruwar barazana kan ma'aikatan sashen Persian na BBC da kuma ƴan uwansu.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddarinku, za mu sake baku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai menene ra'ayinku dangane da maƙudan zunzurutun kuɗaɗe da ake baiwa tsofaffin gwamnati shugabannin ƙasa ƴan majalisu bayan sun kammala wa'adinsu. Muna so mu ji ra'ayinku, sai ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku. Yanzu a madadin aboki aikin nawa da ta taya ni gabatar da aikin, Madina Dahiru mai shanu da kuma wadda ta hada mana shirin ta kuma bada umarni Sa'ida Hamdan da injiniyan namu na wannan lokaci, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.